Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'az ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na Asuba ga yau Talata 10 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
To Aisha, karin farko, wata kungiya jamhuriyar Niger a karkashin jagorancin tsohon dan tawayin kasar ta kalubalanci juyin mulkin sojojin kasar. Bayan haka Amurka kuma za ta bada tallafin kayan soji da suka kai dala miliyan 200 ga kasar Ukraine kamar yadda wasu jama'an Amurka guda biyu suka shaida wa muryar Amurka. Kana a jiya Laraba, wata babbar jami'ar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da nahiyar Afirka ta yi kira da a gudanar da tattaunawar warware rikicin Sudan saboda a ce wata babu wata mafita.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa bayan yunkurin da mai martaba Sanu Salami da Sanu yayi na neman sulhu wanda ya kashe Niger ya gana da shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Kokari muke yi kamar yadda duk sauran shugabanni suke yi magana da Nigeria da Niger da kokarin tabbatar da cewa matsalolin nan an warware su cikin kwanciyar hankali da lumana.
Za kuma a ji cewa ƴan Niger sun buƙaci ECOWAS ta yi duba na tsakatsanaki kafin ɗaukar mataki domin
in ba an buga ba ba ya samu inci a wannan jahilci ne haukaji bamu yarda ba da wani abu wanda yake za a sa ƙarfi na soja idan akwai hanya wadda ya kamata a doka ta laluma.
Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu, amma kafin nan za mu fara da jin halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Laraba, wasu wakilan Najeriya guda biyu sun je babban birnin kasar Niger domin gudanar da wata tattaunawa yayin da tsohon shugaban ƴan tawaye kuma ɗan siyasa a jamhuriyar Niger ya kaddamar da wata kungiya mai adawa da juyin mulkin sojojin wanda suka kwace iko makonni biyu da suka gabata. Alama ta farko da wata kungiya da ta kalubalanci mulkin sojin a kasar ta Afirka ta Yamma. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Laraba, Risi Agbula ya ce manufar kungiyar sahanta Council of Resistance of the Republic CRR ita ce ta wato manufar ce ta maida shugaba Muhammad Bazoum kan mulki wanda ake tsare da shi a gidansa tun bayan da askarawan tsaron fadar shugaban kasa suka kwace iko a ranar 26 ga watan Yuli. Bula tsohon shine tsohon ministan yawon bude ido kuma shine shugaban kungiyar ƴan tawaye guda biyu na ƴan bindigar Abzinawa wanda aka fara a shekarun 1990 kana kungiya ta biyu kuma a shekarar 2007 zuwa 2009. A halin da ake ce kuma jam'iyyar Bazoum ta faɗa a jiya Laraba cewa shugaban kasan da iyalansa suna fuskanta karancin abinci da ruwa kana ba su da wutar lantarki tsawon mako guda. Wani mashawarcin shugaban ya faɗa wa Associated Press cewa iyalan shugaban yanzu suna rayuwa ne kawai da shinkafa da kuma kayan gwangwani. Shugabannin kungiyar ECOWAS na shirin gudanar da wani taron koli a yau Alhamis a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, domin tattaunawa akan rikicin na Niger. Ya zuwa yau Laraba, gwamnatin mulkin sojin Niger da ta yi watsi da duk wani mataki na diplomasiya. Amurka za ta ba da tallafin soja na kaya da ya kai dala miliyan 200 ga kasar Ukraine kamar yadda wasu jama'an Amurka guda biyu suka shaida wa muryar Amurka. A wani tarin kayan soja da ake sa ran za su hada da rokoki na HIMARS da kuma karin makamai na tsaron sama na Patriot. Jaman da suka zanta da muryar Amurka kuma suka nemi a saka sunansu kafin ba da kayan soja a cikin wannan makon. Sun ce kayan sun hada da na'urar toni na kiyoyi da aka binne da makaman tsari harsashai na tanki samfurin tow da kuma 84. Wannan kayan sojan shine na cikon 44 da shugaban kasa ya bada umarni a bada su daga gidan ajiyar makaman na soja daga ma'aikatan tsaro tun bayan da Rasha ta kai mamaya a Ukraine a cikin watan Fabrairun shekarar 2022. A farkon wannan shekara ne dai Moscow ta fara sake kai farmaki kan Ukraine wadda ta dakatar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa ta yitar da Allah wadai a zahiri da kuma ƙoyi akan ziyarar da tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya kai a Rasha, sai dai ta yi fatali da zargin cewa wato ta takarwa wurin cire Khan daga mulki bayan makonni.
Nan ba da jimawa ba baba zai dawo ya karanto mana sauran labaran. Yanzu za mu kawo muku rahoton mu na farko. Tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Sanusi Silani Sanusi kuma sarkin Kano na 14 ya gana da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da yammacin jiya a fadar gwamnati dake Abuja domin bayyana masa yadda ya takaya a ganawar shi da makuntan sojin Niger karkashin jagorancin Brigadier General Abdulrahman Chani da suka hambar da gwamnatin Bazoum Muhammad. Daga Abuja ga rahoton wakilin mu Umar Faruk Musa.
An je ga afayafan video da kuma hotuna da suka bayyana daga Yamai cewa Sanusi Lamido Sanusi ya samu tafiya ya gana da sojojin da suka hambar da gwamnatin tare da sarkin da magaran, inda aka ce sun tattauna abubuwan da za su kawo zaman lafiya kuma su kawar da cigaba da rigingimun da ake samu tsakanin ECOWAS da gwamnatin soji ta Niger. To bayan da ya dawo ya gana da shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ko yayi wa manema labaru bayani akan irin abubuwan da suka tattauna, inda yake cewa
I was not sent by the government. Government officials were aware I was going, but
yace ba gwamnati ce ta tura ni ba, amma dai jami'anta sun san zan je. Nayi wannan kokari ne a radin kaina da tunanina da amfani da mu'amalar da nake da a bangarori daban-daban na kasar Niger domin in cimma wannan burin, kuma zan ci gaba da yin haka gurgurdun abin da zan iya, inji Sanusi Lamido Sanusi.
Kokari muke yi kamar yadda duk sauran shugabanni suke yi magana da Nigeria da Niger da kokarin tabbatar da cewa matsalolin nan an warware su cikin kwanciyar hankali da lumana. Muna kyakkyawan fata kuma muna nan muna addu'a.
Ambassada Ibrahim Mensule mai sharhi kan al'amuran da suka shafi diplomasiya yana ganin wannan ganawar tana da muhimmancin gaske akan halin da ake ciki.
Idan aka ci gaba da irin wa'annan watakila idan Allah ya dace ga rin fahimtar ta zo ta gyaru, don ba zai kowa alheri ba daga mu hasu gaba ɗaya. Saboda haka ba garwar muhimmiyar aba ba ce kowa ya tunda akwai rikin baya a lokacin abin ya yi zafi. Mai martaba da ya samu yaje su samu a samu haɗu wato, amma haka wannan riki an yi hanyar haka abin zai fara da sauki da yin haka.
To amma ta kamar me har yanzu ba a ji bayanin me wannan ganawar ta haifar ba, shin wannan alamu ne da ke nuna cewar sojojin nan da ake ganin suna ta nuna taurin kai ba sa so su zakowa, ashe dai akwai waɗansu da watakila suna iya sauraren su kuma da zummar a ba da shawara da za ta kawar da amfani da bindiga wurin kawo sauyi a jamhuriyar Nijar?
Ne, akwai hanyar Allah ya yi tun da fari ba gani mu muka kawo abin yadda yake an yi abin a gaggauci. Haka na farko rashin yanke wuta, ai ba gwamnati aka ji ba, talakawan aka ji ba, duk suna da janareta su kaga yadda ashe Khalifa din ya je, za ka ga yadda mutanen suka zo ai akwai wuta da komai a wurin. Da zo da aka kaga yin wannan watakila yin sa da zuciyar mutanen ba, amma su kansu sun san ba su da wanda suke da son da ya fi mu.
To amma wani abin damuwa shi ne sojojin nan haramtaccen abu ne suka yi suna na kwatan mulkin nan, domin ECOWAS da tana da Niger a ciki matsayi ne cewa ba za a goyi bayan kowace ƙasa ta amince da juyin mulki, za a yi taron dangi a yaƙi wannan juyin mulki. Me yasa su za su bambanta?
Kana da Mali, kana da Burkina Faso, kuma ya yi shi kamar yadda wani daga cikin sai faɗa da ai ba wai juyin mulkin sojan ne abin ji ba, su kansu masu mulkin sai kansu faɗa su yi abin da ba su ja sojan ba. Ita kanta ha'incin zabe ya ta baku ne, ko kuma mutum ya kara an ce shekara takwas ne ka zo kamar yadda abin shekara goma shi ne baku ne.
Yau ne ake fanin za a yi wannan taro da kungiyar ta ECOWAS, kuma akwai yiwuwar wannan tattaunawar ko bayani da shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda shine shugaban kungiyar ta ECOWAS ya samu daga wurin Sanusi Lamido Sanusi zai iya daidaita al'amuran da za a iya tattaunawa a wannan kungiyar. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Ana sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga baba da ƙarshen labaran duniya.
Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa ta yitar da Allah wadai a zahiri da ɓoye akan ziyarar da tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya kai a Rasha, sai dai ta yi fatali cewa Washington ta taka rawa wurin cire Khan daga mulki bayan makonni. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller shine wannan tsokaci a matsayin martani ga wata kafar diplomasiya da ake zargin Pakistan da yin amfani da salon rubutun sirri wurin rubuta wasu bayanan ganawar da aka yi a ranar 7 ga watan Maris shekarar 2022 tsakanin jami'an Amurka da kuma jakadan Islamabad a Amurka na lokacin Asad Majid Khan. Wata kafar yada labarai ta Amurka da Intercept ta buga a karo farko a jiya Laraba abinda ta ce rubutun ce wanda Imran Khan ya tsare yana rike da shi a matsayin shaida na ikirarin da yake yi cewa kayan da ya sha a majalisar dokokin kasar Washington ta kirkiro. A jiya Laraba wata babbar jami'ar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da nahiyar Afirka ta kira da a gudanar da tattaunawar warware rikicin Sudan saboda a cewar ta babu wata mafita. Mataimakin sakataren babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya a Afirka Martha Pobee ta shaidawa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniyar cewa kiran da wasu suke yi na cewa a ci gaba da yaki domin samun nasarar soji zai taimaka ne kawai wajen ruguza kasar. Idan aka ci gaba da wannan yakin za a ƙara samun rarrabuwan kawuna da tsoba bakin kasashen waje da zugun ƙasa da kuma asarar makoman Sudan musamman ma matasan ta. Ta bayyana damuwanta musamman game da yadda ake samun fadan kabilanci a yankin Darfur da kuma Darfur ta yamma wanda ke fama da tashi-tashin hankulan mai alaka da kabilanci. Ta yi gargadin cewa wannan abin damuwa ne matuka kuma zai iya jefa kasar cikin matsawaicin rikicin kabilanci na yankuna da ma zai shiga a wasu wurare. A ƙarshe, tsohon shugaban Amurka Donald Trump yana fuskantar tuhume-tuhume da ba a taɓa yin irinsa ba wanda ke barazana ga makomarsa ta siyasa, kuma idan aka same shi da laifi zai iya zama a gidan yari. A makon da ya gabata ne an gurfanar da tsohon shugaban kasar kuma babban dan takara a jam'iyyar Republican a zaben shekarar 2024 a birnin Washington DC bisa zarginsa da hada baki wurin yunkurin juya kai da ya sha a zaben shekarar 2020 wanda ya karu da wasu laifuka da ake tuhumarsa a New York da Florida, sannan laifi na hudu da ake tuhumarsa a jihar Georgia ka iya jefa shi a gidan yari.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake wayar taskar rahotanninmu. Hankulan 'yan Nijar sun karkata Abuja inda shugabannin kasashen Afirka ta yamma mambobin kungiyar Sadiyawo wato ECOWAS za su sake zama a karo na biyu kasa da makonni biyu don duba hanyoyin tunkarar dambarwar siyasar da ta barke a Nijar sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar. A zamanta na ranar 30 ga watan Yuni da ya gabata, ECOWAS ta kakaba wa kasar Nijar jerin takunkumai har da barazanar amfani da karfin soja don mayar da hambararren shugaba a kan mulkinsa. Sai dai kuma kawo yanzu ba ta canza zani ba, dalilin kenan da ya sa 'yan Nijar ke fatan ganin kungiyar ta dubi haɗin da aka shiga.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Halisu Abdullahi Jika Mallam. Kira da gare ni zuwa ga ECOWAS ko kuma abin da nake fata ga ECOWAS dangane da wannan taron shine ECOWAS a yayin wannan taron to ta yi nazari duk waɗansu matakai da za ta ɗauka a kan Nijar ya zamo an yi nazari mai kyau dangane da su. Idan muka dawo kuma shi kuma ɓangaren Bola Ahmed Tinubu shugaban tarayyar Najeriya, lalle muna kira zuwa gare shi ya maido mu 'yan Nijar wutar su don Allah su ci gaba da rayuwarsu da wuta. Wannan ba hukumomi an kai ma ba talaka aka yi ba, talakawa ne kenan suna ɗanɗana kuɗe su dangane da hakan.
Mun matsu yadda ba ka san shekara 20 sai maka wuya. To shin saboda Allah da Annabi wace irin takura ta shi tarshin kuɗi a cikin rayuwa? Mutanen da suke zuga suna cewa ga a saki in ba an buga ba ba ya samu inci in ba an buga ba a wannan jahilci ne haukaci. Ba mu yarda ba da wani abu wanda yake za a sa ƙarfi na soja idan akwai hanya wadda ya kamata a ɗauka ta laluma. To muna goyon bayanta. Akwai mutane waɗanda suke ƙasar waje sun tafi su kawo da abubuwa na sayarwa suna can an kile su. babu hanyar kawo shi.
Ina so in ji alheri, ina so in ji matsaya mai kyau da kungiyar sai da yawo za ta tsaida akan kasa ta Niger, saboda dukkan wani abu da zai iya kawo tashi hankali, zai iya kawo zamna tsaye, ko kuma zai kawo hukuma dangane da Niger da ƴan Niger, wallahi ba ni son shi. Ni masoyin shugaban kasa Muhammad Bazoum ne 100%, ina son shi, ina mai fata alkhairi, amma kuma matsayina na musulmi wanda ya imani da kaddara mai kyau ko kuma da mara kyau, wallahi na yi imanin duk yadda Allah ya yi shine na kwarai ga kasa ta Niger. Idan Allah ya sa shugaba Muhammad Bazoum ba zai dawo kan karagar mulki ba, wallahi ina fata Allah ya sa idan shugaba Tani ne zai hidda Niger cikin halin da ta shiga, wallahi ina goyon bayan shi 100%. Sannan kuma idan Allah ya sa shugaba Muhammad Bazoum zai dawo, in akwai alheri Allah ya maido shi, in kuma hakan shine mafita ga Niger, kuma shine alheri ga shi karan kanshi Bazoum, to Allah Ubangiji ya sa haka, shine abin da zai zama alheri gare mu, kuma ina goyon baya haka. Allah Ubangiji ya kawo mana Niger kwanciyar hankali da zaman lafiya da salama da aminci.
Akai da Suleiman wani farma da ya jiyo mana ra'ayoyin ƴan Niger. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu VOA Africa mita ta 102.5 zangon FM. Sannan ana iya zuwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, ko kuma a bibiye mu ta adireshin mu na kafar sada zumunta kamar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba ku da ba tambaya nike da, ku da ba tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya fara nazarin ci gaba da aka samu a jihar Kano, inda jihar ta kafa tarihi bayan tabbatar da DJ Aboki a matsayin babban alƙalin jihar, mace ta farko a tarihin jihar da ta kai wannan matsayi, wadda tuni ta kama aiki bayan rantsar da ita wannan makon. To, mata a Najeriya suna gani idan aka ci gaba haka a sauran jihohi da kuma gwamnatin tarayya, mai yiwuwa haƙƙarsu ta samun kashi 35 cikin 100 na guraben siyasa ta cimma ruwa, duk da cewa kashi 18 cikin 100 ne kawai kawo yanzu matan da ke jerin ministocin da shugaba Bola Tinubu ya mika a majalisar tarayyar ƙasar. Daga cikin jerin suna ministoci 48 da ya zama na tarihi a Najeriya ta fuska biyu, banda kasancewa jerin ministoci mafi yawa a tarihin Najeriya, ya kuma kasance karan farko da aka samu ministoci mata 8 a majalisar dattawan kasar. To, yau ma muna tare da barista Ibrahim Abdullahi, ma'ajin kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano, da kuma barista Amina Umar Hussein, tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ita ma a jihar Kano. A shirin da ya gabata, barista Ce'i ya fara bayani kan matsalolin da ke kawo koma baya a bangaren shari'a da alkali DJ za ta tinkara a jihar lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau.
Sai abu na biyu kuma kayan aiki. Za ka ga abin da ya kamata a ce suna da shi a kotunan namu, a yawanci za ka ga babu su. Yanzu na tabbatar maka da za a je a duba law report da ya kamata, akwai wanda ake cewa quarterly, akwai wanda yake monthly, akwai duk wanda ya kamata a ce ana sisiya, gwamnati tana siya tana ajiye musu a cikin library su. Da kuma uwa uba, yanzu abin da ake da shi ka san muna da wani software,
wata manhaja ce ta internet,
ta internet da ake kira, akwai irin su law pavilion, akwai irin su gasan kala kala, wanda cikin research din da zaka yi shi a kwana biyu zaka yi shi cikin minti 15. To, ya kamata a ce duk an suna da wannan daga manyan jojinan har zuwa kananan kotuna. Sannan kuma sai su ma welfare din su, kusan walwala abubuwa walwala abin da ya shafi albashi da sauransu. Zaka ga na manta rabon da naji an yi karin albashi na zai tun 99 ko kuma sometime in 21 abu da aka ce an kara wa su manyan jojinan albashi. Balanta na kuma kasako na kasa, yanzu ana kasan nan sai ka ga abun hawa mobility mutum bai da shi da zai iya kama hanya ya tafi gurin da zai je yayi shari'a. wani lokacin sai ka ganshi tare da litigant abokanan shari'a a cikin mota haya guda daya kaga akwai nakasu anan an kana bukata ai improving din wannan abun nan din
barista Amina ga dimbin kalubale gashi kuma ita ana cewa justice jiji aboki jajirtacce ce jajirce wannan ta tsaka kai ta warware wadannan kalubale misali
gaskiya ta kai saboda duba da dadewarta a cikin aikin da kuma jajircewarta da sanin matsalolin za ta iya amma idan ka lura da abin da barista ya gaya maka zaka ga waɗannan matsalolin ba wai daga ma'aikatar shari'a bane ko kuma shi shugaban alƙalai matsaloli ne da suka shafi harkar gudanarwa wato gwamnati inda zaka ce za ta warware matsala wanda daman kuma tun tana yi tun daga lokacin da take aiki har zuwa akai ya zama da kunnuwanta a bude suke wanda kuma wannan halin ta ne ko da yaushe duk sanda kaje ka ce mata ga matsala wanda take iya muhallinta to gaskiya tsakani da Allah an mata wannan shida za ta dauki wannan abin da muhimmanci kuma za ta tabbatar an warware shi ba kuma wai tura za ta ba da kanta kowa ya san wannan ko mu lauyoyi da muke gudanar da shari'u a gabanta duk lauyan da zai je gabanta ba sai ya shirya babu wani maganar wasa ko sakaci da aiki ko kamanta wani abu ko ga ka'ida inda take a ce za a sauka ba ita bace wannan kowa ya mata wannan shi da su matsalan nan kamar yanda barista ya fada kusan ni in zan kara akan abin da ya fada shine babu kamar menene sanaji da Hausa kamar
tafiya ka fada da
waɗanda suke su ne a haƙu a gudanar da shari'a yanzu kaga muna da rukunai guda biyar wanda idan za a samu cewar idan su masu gudanarwa wato executive arm of government wato gwamnati ta yi aikin ta to su kuma waɗannan rukunan guda biyar dole sai sun haɗu sun yi aiki na farko kaga akai ita kanta kotu na biyu akwai lauya mai gabatar da kara na uku akwai lauya mai kariya na hudu akwai hukumar gidan gyaran hali da tarbiya sannan na biyar akwai hukumar da ake cewa law reform wato wanda suke kula da dokokin akwai dokokin da sun ya kamata a sabunta su a kula da su idan ba a yi ba dukkan aikin sai kaga aikin yana komawa baya ba a samun shi yanda ya kamata so anan zamu iya cewa idan da za a samu bangaren gudanarwa su kalli waɗannan abubuwan da barista ya fada rashin kayan aiki yanzu idan aka je jihar Lagos za kai mamaki sun riga sun ci gaba akan harkar digital me ake cewa ana front loading system ga abun nan za kai loading wannan ya gani ya baka amsa minti 5 minti 6 front loading system irin harkar gudanarwa ta yi nisa wanda mu a Kano ba na jin muna da irin fasili ba ma ba na ji ba ina da tabbas ba mu da shi kaman harkar da ake magana akan library din nan kaman jihar Jigawa misali zaka ga alƙalan gwamnati ta yi hoppasa wajen kowane alƙali yana da ɗan na'urarsa kuma an sai masa wannan software din da zai iya shiga
wannan manhajar
da zai iya shiga ya gano menene dokokin da ake da su saboda a yau za a iya cewa abu kaza doka ta yadda da shi gobe a samu wani ci gaba saboda ita doka dynamic ce menene abin da yake canzawa tare da lokaci so sai kaga wani lokacin kazo kana magana akan doka kai baka sani ba ma tana an canza ta so idan kana da wannan manhajar a minti 2 minti 3 zaka san meye matsayin doka menene matsayin kotuna da suke sama da kai kuma ka aiwatar da abin yanda ya kamata
barista Ibrahim bangaren shari'a ba ma a Kano ba akwai zarge-zarge da yawa akan musamman alƙalai har ma wani lokaci da kulawoyi ana cewa zancen corruption ba zargin rashawa da cin hanci da yayi nisa tun farko an fi sanin sa ne da zancen yan sanda daga nan sai kotuna ma'aikatan kotuna ya kake ganin cewa DJ aboki za ta iya wacce rawa kake ganin za ta takawa wajen wannan zarge-zarge tunda zargin yayi karfi ainihin
to babban abin farin cikin mu amsar da zan fara baka shine ita ba wannan zargin akanta kusan da mu lauyoyi da muke zuwa gurin ta ne kes
dama da wannan zargin ana zuwa dama da wannan zargin ma ba za ta zama ba no abin da kike sanarwa ne
daga kan mu lauyoyi da muke zuwa gurin ta ne kes da abokan aikin ta na kotuna da mutanen gari kowa ya san wace ce ita abinda nake so na maka shimfida anan shine ka gane cewa wanda shiryawar da tai na yakan hanci da rashawa shine yasa ya zaman to ita ma ba tai ba ma'ana mutumin inda akwai zargin akan ta zamu ji tsoro mace kila abin nan zai ci gaba amma tunda ta zo a matsayin ta na da take babu sani ba sabo akan abin da ya shafi shari'a akan abin da ya shafi gudanar da mulki tunda yanzu ka san aiki biyu take da shi ta yi shari'a kuma ta gudanar da mulki to akwai kyakkyawan zato kuma da kyakkyawan fata akan ta cewa za ta magance wannan abubuwan barin baka dan karamin misali yanzu daga zuwan ta sanda ta fara active a Kano du petition in aka yi shi a kan kananan kotuna ko
ma'aikatan
takardun korafi kai tsaye yake zuwa gurin ta a da sai ai petition din ya dade ba a saurara ba amma yanzu daga zarar ya je gabanta za a sa shi wanda aka yi petition din akan sa ya maida martani wato reply sannan kuma ya zo gabanta ya kara kansa zan iya bugaccen ji in ce maka daga sanda ta zama muqaddishin babbar kotu a babban jiji na Kano zuwa yanzu da ta zama cikakkiyar an samu canji mai karfi kasancewar da yawa ma'aikata na shari'a da alƙalai sun shiga taitayin su kasancewar mutum ya san cewa yanzu fa idan yayi ba sani ba sabo in yayi za a yi masa wannan abu ne da kowa duk wanda yake stakeholder a Kano na harkar shari'a ma'ana mai ruwa da tsaki a harkar shari'a kuma yana bibiyar abu ya san cewa wannan canjin kusan zan ce maka shine abin da aka fara ganin sa cikin gaggawa daga bangaren wannan mai shari'a
to idan haka lamarin yake yana yuwa har sashen da mata ke yi na cewa ba su kashi 35 cikin 100 na madafin iko alheri ne ga Najeriya masu iya magana suka ce sai an gwada akan san na kware muna ƙara yuwa alkali DJ Aboki da dukkan matan da suka samu kansu a matsayin shugabanci fata alheri da fata za su ba mara da kunya su kuma bude kofa ga na baya dan kuma za mu dasa aya a yau sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga barista Ibrahim Abdullahi Cheyi da barista Amina Umar Hussein sai kuma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawar da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
ai mata sune duniya sune dadin duniya
a gaida Chris Alheri Abdu yanzu kafin mu sallama da ku ga kanin labarai
to Aisha takaice ya laraba wasu wakilan Najeriya sun je babban birnin Jamhuriyar Niger domin gudanar da wata tattaunawa yayin da tsohon shugaban ƴan tawayen kasar kuma dan siyasa ya kaddamar da wata kungiya mai adawa da sojojin juyin mulkin wanda suka kwace iko makonni biyu da suka gabata alama ta farko ta wata kungiya da ta kalubalanci mulkin soji a kasar ta Afrika ta Yamma a wata sanarwa da ya fita a jiya Laraba Risa Agbula ya ce manufar kungiyarsa ta Council of Resistance for Republic CRR ita ce wato maida shugaba Bazoum akan kargan mulki wanda yake tsare a gidansa tun bayan da askarawan tsaron fadan shugaban kasa suka kwace iko a ranar 26 ga watan Yuli Amurka za ta bada tallafin kayan soji da suka kai dala miliyan 200 ga kasar Ukraine kamar yadda wasu jama'an Amurka suka shaidawa muryar Amurka a wani wato tarin kayan soji da ake sa ran za su hada da wato karin rokoki na HIMARS da kuma karin makaman tsaron sama na Patriot.
Kuma sauraro da wannan ne kuma za mu sallama da ku a cikin wannan shiri namu na safe yau Alhamis. Sai a kasance da mu cikin shirinmu na hanki da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Dadi Balawe. Sai injiniyan mu na yanzu Mr. Jimmy Cook ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam.